25 ga watan Shawwal a hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 a wanda ya daidai da 11 ga watan 14 ga watan 4 a miladiya 2026 a yau muna wannan unguwa mai albarka a anguwar Kanda Chicago a domin gabatar da wa'azi na goren sallah da wannan zaure mai albarka zauren Darul Hadith al-Khairiyya wanda babban ofishin sa yake masallaci mai martaba sarkin Dambam kuma take karkashin jagorancin shi muftin Dambam Malam Tijani Lawan wannan zaure na Darul Hadith zaure ne wanda aka assasa shi domin gudanar da ayyuka na alkhairi da abin da ya shafi da'awa da abin da yake da alaka da da'awa kuma alhamdulillah cikin wata Ramadan da ya gabata wannan zaure yayi kokari wajen gabatar da wa'azozi tun daga farkon watan har zuwa karshen sa sannan kuma saboda abibi alkhairi da alkhairi bayan wata Ramadan din sannan kuma ya tashi da aiki wato na ci gaba da wa'azi domin wato dorawa akan wa'azozi da aka yi a cikin watan Ramadan don biyar da alkhairi bayan alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karfafi wannan zaure ya karfafi mutanen da Allah ya danka musu jagorancin wannan zaure ya kuma ƙara mana haɗin kai da kuma wato samun ƙarfin gwiwa wajen taimakawa addini alhamdulillahi tofik da aka ban zan yi magana a kansa wato shine wato tarbiya da kuma haƙƙin yaya akan iyayensu wato haƙƙin yaya akan iyaye tarbiya ɓangare ne guda ɗaya daga cikin wato haƙƙi na yaya akan iyayensu kuma da yardar Allah madaukakin sarki kamar yadda da tsara a takaddatawa zan ci gaba da gabatar da ita insha Allah in an ce tarbiya wannan kalma ta tarbiya kalma ce ta larabci wanda yake an same ta ne da kalma at-tarbiyatu ma'ana wato ana nufin in an ce tarbiya ana nufin koyarwa reno wato gyaran hali da ɗabi'a domin mutum ya girma wato cikin nagarta da tsoron Allah sannan kuma ana iya fassara tarbiya da cewa wato gina mutum ne bisa kyawawan halaye na imani da tsoron Allah wato wannan shi ake kira tarbiya a takaice ƴaƴan uwa musulmi lallai ku sani cewa su ƴaƴa ni'ima ne daga Allah madaukakin sarki sannan kuma amana ne da za a tambaye mu akan su a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ya ba mu yaya saboda cika mana ni'ima duk mutumin da Allah madaukakin sarki bai bashi aihuwa ba zaka ga wato ya samu wata tawaya daga cikin ni'imomin da Allah yake bawa mutane ashe kenan wato samun yaya ni'ima ne sannan ni'ima kuma Allah madaukakin sarki ya gaya mana alqur'ani zai tambaye mu akan ta wato ranar alkiyama kamar da Allah yake fada yake cewa sumalatus aluna yawma idzin anin na'im sannan za a tambaye ku a ranar alkiyama game da ni'ima duk ni'iman da Allah ya maka Allah zai tsaya da kai ran alkiyama ya tambaye ka kan wannan ni'ima yaya kai amfani da ita ita tarbiya a musulunci abu ne wanda yake wato Allah ta'ala ya ambace ta a cikin alqur'ani Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran ya ku masu imani wajen umartan iyaye wato da kula da tarbiyar yaya sai Allah ya kiraye iyaye da cewa ya ku masu imani qu anfusakum wa ahlikum naran lallai wato ku tseratar da kawukanku da iyalanku wato daga shiga gidan wuta wato tarbiyyar da za ku ba ma yara wajen bin Allah da kiyaye haƙƙoƙin Allah da bin shari'a to wannan shi zai sa su kubuta daga shiga gidan wuta. Kaga kenan ashe wannan aya tana nuna cewa tarbiyyar yaya wajibi ne akan iyaye, domin su ne za su kula da su koya musu addini da kyakkyawan halaye. Wannan nauyi Allah madaukakin sarki ya dora wa iyaye ne tun da ya ba su yaya, sannan kuma sai ya dora musu wato kula da tarbiyyar yaran. Shi yasa da ya kira su yake cewa ku anfusakum wa ahlikum naran, wato ku tseratar da kawukanku da iyalanku wato daga shiga gidan wuta. Kenan in shi mutum ya bi Allah ya yi aiki mai kyau kuma ya bar iyalansa, wato kenan bai sauke wajibinsa ba. Na biyu, su yaya amana ne daga Allah madaukakin sarki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisi, yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yi, dukkanku masu kiwo ne, Allah ya ba ku kiwo, sannan kuma zai tambaye ku akan kiwon da Allah ya ba ku. Ma'ana kowannen ku makiyayi ne, kuma ranar lahira Allah zai tsere shi ya tambaye shi game da abin da ya ba shi kiwo. Saboda haka iyaye su ne Allah ya dora musu haƙƙin kula da ƴaƴansu, dan haka za a tambaye su a ranar lahira game da wato iyayen nasu. Sun gyara musu tarbiyya, sun gina su akan wato ɗabi'a mai kyau, wato ɗabi'a na bin Allah, ɗabi'a na bin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗabi'a wadda take ɗabi'a ta gari. Sannan abu na uku, haƙƙin yaya akan iyayensu. Haƙƙin yaya akan iyaye abu ne wanda yake mai girman gaske, domin haƙƙin yaya yana farawa ne tun kafin a haifi a auri iyaye. Kafin a auri iyayen da za su haifi ƴaƴan, daga lokacin haƙƙin ya fara. Amma malamai suka ce haƙƙin ƴaƴa akan iyaye yana farawa tun daga zaɓen mata. Tun daga a lokacin da mutum zai zaɓi matar da zai aura, to tun daga lokacin haƙƙin ɗan da zai haifa zai fara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisi, yana cewa takhayyaru lirfikum fa innal irqa qisasun, ma'ana ku zaɓi matan aure na gari, domin asali yana da tasiri. Idan ka auro mace wadda take ta fito daga gurin da yake babu tarbiyya, guri wanda yake ba na gari ba, to wannan shi ya fi kusa ka samu ƴaƴa wanda suke ba na gari ba. Shi ya sa tun a neman aure da wadda za ta haifa maka ɗanka, to ka nemi uwa ta gari, domin ita za ta haifa maka ɗa, ɗan kuma wato ya zama na gari. Shi ya sa manzon Allah ya ce fa innal irqa qisasun, domin shi asali yana da tasiri. Saboda haka za ka ga sau da yawa mutum yana koyi da asalinsa. Idan asali mai kyau ne, mutum zai tashi ya zama nagari, zai zama mai kyakkyawan hali da kyawawan ɗabi'a. Amma in ka auro mace daga gidan da yake babu tarbiyya, gidan da yake wato ba su da asali mai kyau, to shi ya fi kusata da ka sami yara waɗanda suke wato kangararru. Amma malamai suka ce wannan yana nuna cewa tarbiyya tana farawa ne tun kafin a haifi yaro. Tun kafin a haifi yaro, daga nan ya kamata ka lura da irin tarbiyyar da za ka yi wa ‘ya’yanka ta hanyar wato zaɓo musu uwa ta gari. Sannan abu na biyu, malamai suka ce idan har Allah ya baka ɗa, to ana so kuma ka sanya masa suna mai kyau. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin Abu Daud, ya ce innakum tad'una yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum fa hasinu asma'akum. Ranar alkiyama za a kira ku a filin alkiyama da sunannakinku ne da sunannakin iyayenku. Za a ce wane dan wane, wane dan wane. Saboda haka fa hasinu asma'akum, ku kyautata sunayenku. Ma'ana in ka haifi ɗa, to ana so lalle ka sa wannan suna mai kyau. Ka sa masa suna mai kyau, a suna wanda yake da ma'ana mai kyau. Ko da ma ba sunan wani ka sa ba, ko da ba takwara kai ba, amma ya zama sunan, ka sa masa suna wato mai kyau. Ma'ana malamai suka ce fasaran wannan hadisi shine za a kira ku da sunayenku da na iyayenku nan alkiyama, don haka ku kyautata sunayenku. Abu na uku, don gane da tarbiyyar ƴaƴaye, akwai koyar da su addini da ibada. Koyar da ƴaƴanku addini da ibada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa muru auladakum bis salati lisabin, ku umurci ƴaƴanku da yin sallah in sun kai shekara bakwai. Wadribuhum alaiha li asharin, idan ba sa sallah so kai shekara goma ku dake su. Ma'ana kenan musulunci lalle ya ɗauki tarbiyya ya danka hannun iyaye, musamman abin da ya shafi saka ido yara su zama masu addini, masu kula da addini. Ba kurin ayyuka na yau da kullun ne zaka doki danka a kai ba, a hatta ayyuka na ibada. Lalle ababin tarbiyya, idan danka yake yin aiki na gari, zaka doke shi don ka tarbiyyantar da shi. amma lalle ka bada muhimmanci abin da yake an halicce ka kai din da dan dan shi shine wato bautar Allah. Idan danka ba zuwa sallah, lalle ka matsa masa yaje sallah. In bayya zuwa ya kan gare ka iya amfani da bulala wajen saka shi yaje sallah. Wannan abu ne da Allah madaukakin sarki ya danka hannun wato iyaye ko kuma wato waɗanda suke waliyan yara. A sau da yawa zaka ga yanayin mutananmu ba cika damuwa da yaro in yaki zuwa masallaci sallah ba, amma an fi damuwa yaro in kace yaje gona bai je ba, duk unguwa za a je ku. Yawa su saboda haka kaga kenan zuwa gona abu ne mai kyau. Karantar da yaro tarbiya wanda zai tsaya da kafarsa abu ne mai kyau, wanda idan yaki babu laifi ka doke shi dan ka tarbiyantar da shi dogaro da kai, ya zama zai iya yin wahala ya nemi halal dinsa, wannan abu ne mai kyau. Amma bautar Allah tana sama da wannan, bautar Allah tana sama da wannan. Saboda haka in yaro bai je gona ba zaka dake shi, ya kamata a ce ka fifita dukan sama da in bai je masallaci wato yayi sallah ba. Saboda haka koyar da ibada a lallai abu ne wanda yake muhimmanci. Haka kuma Allah ya ambaci nasiha ta Annabi Luqman wato ga ɗansa, inda yake cewa ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf, ya kai ɗana wato ka tsaye da sallah, ya kai ɗana ka tsaye da sallah kuma ka rika umurni da kikkiawan aiki. Yayo ɗansa umurni ya tsaye da sallah. Kaga wannan wasiya da Allah ya hakaito mana Alqur'ani ta Luqman al-Hakim, wato wasiya ce wanda ya kamata a ce mutane su fahimci wajibin da yake kan wato iyaye. Yace da ya kai dana ka tsaye da sallah. Na uku, na hudu, malamai suka ce ana so iyaye su adalci a tsakanin yaya. Wannan duk yana daga cikin haƙoƙin yayaye. Bayan wato ka koyar da shi addini da ibada, to kuma kai adalci tsakaninsa da sauran ƴan uwansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullaha wa adilu baina auladikum, ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakanin yayanku. Ba a so mutum ya fifita tsakanin ƴaƴansa, ya so wani sama da wani irin san da su yaran za su gane, domin wannan yakan haifar da gaba, yakan haifar da hasada da kiyayya da kuma fitina wato a tsakanin yara. Lallai wannan yana daga cikin hali da ɗabi'a na zuciya. Duk mutumin da yafi kyautata maka zaka ji kafi san sa a cikin zuciyarka. In Allah baka ƴaƴa guda biyu, wannan yafi kyautata maka, yafi maka biyayya, yafi jin abin da kake faɗa, yake zama tare da kai, yake taimaka maka, dole zaka ji kana son sa. Sama da ɗaya yaran kuma da wato shi kuma sabanin haka. To amma a wajen babin mu'amala da su, wannan dole zaka yi adalci. Amma a cikin zuciyarka wannan Allah ne yake hukunta abin da yake cikin zuciya. Saboda haka daidaita tsakanin ƴaƴaye, musamman ma abin da ya shafi kyauta na zahiri a mu'amala ta zahiri, wannan wani abu ne wanda yake wajibin iyaye. Kuma in ba su yi ba, Allah madaukakin sarki zai tambaye su akai. Wata rana wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani daga cikin ƴaƴansa yana masa biyayya, saboda haka sai ya ware wani kyauta ta musamman ya ba ma ɗan, har yake gaya ma matarsa cewa ki shaida wannan abin da na cire na ba ma ɗana wane. Take cewa ka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne? Yace a ban faɗa ba, amma zan je in faɗa. Tace lalle ka je gaya manzon Allah. Wasu sun ce gida ya bashi, wasu sun ce a gona ya bashi. Da yaje gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ɗana wane, yana mun biyayya, saboda haka na ɗauki wannan kyauta na bashi. Manzon Allah yace irin wannan kyautar da ka ba wannan ɗan, haka duk kana da wasu ƴaƴa? Yace ina da wasu ƴaƴan ba wannan ba. Yace to wannan kyautar da ka ba ɗan naka, ka ba ma sauran irinta? Yace a'a. Sai manzo Allah yake cewa inni la ashhadu ala juri, ni bazan shaida akan zalunci ba. Ma'ana kenan wannan yana daga cikin abin da malami suke cewa zalunci, wanda inda ma za a je kotu wato bayan mutuwar uban akan iya warware wannan kyauta. Saboda haka in za a ba ma kyauta wa yaya, lalle ai iya kokari ai adalci wato wajen raba musu kyauta. Allahumma sai dai in wato abin da zaka ba da kyautar ba wani abu bane muhimmi. Yanzu dauki misalin kana da manyan yara, kana da kanana, sai ka shigo gida da minti a aljihunka, kaga ba dole ne in ka zo raba minti sai ka ba wa manyan yara ba, wannan wani abu ne wanda ba muhimmi ba. Amma in dai har zaka dauki gona su kutumka ba yaro, ko ka dauki gida su kutumka ba mu daya, ko ka dauki mota su kutumka bayar, to ya kamata duk sauran yaranka wato ka hada su a cikin wannan kyauta. Manzon Allah yana faɗa hadisin Imam Bukhari, wato yake ce musu ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa adilu baina auladikum, wato ku rika daidaita tsakanin ƴaƴanku. A malamai suka ce rashin adalci yakan haifar da hasada da kiyayya da gaba wato tsakanin yaya. Abu na biyar, wato tarbiyyar yara akan halaye masu kyau. yana daga cikin haƙin yaya a tarbiyantar da su bisa halaye waɗanda suke wato masu kyau. Manzon Allah yana faɗa a wani hadisi da Imam Tirmidhi ya fitar, yake ce ma nahala walidun waladahu min nahali, uba bai taɓa ba ma ɗansa kyauta sama da kyautar da take afdal min adabi hasani, sama da ya bashi tarbiya mai kyau. To uba ya tsaya ya bada lokacinsa ya ba ma ɗa tarbiya wadda take mai kyau, wannan kyauta babu sama da ita a cikin dukkan kyautar da uba zai ɗauka ba ɗansa. Saboda haka bada lokaci wajen bada tarbiya mai kyau a ɗa, to wannan kyauta ce wadda za ka bashi wadda za ta amfane shi tsawon rayuwarsa a duniya da kuma wato bayan ya mutu. Saboda haka in ka bashi tarbiya baka jin tsoro ko ina ya shiga, ko ina ya shiga. Abubuwan da yawanci mutane yanzu suke jin tsoro wajen ƴaƴansu su tafi neman kuɗi, wato musamman jihohin kudu, jihohin arna, saboda jin tsoron bacin tarbiya ne. To duk yaron da kuma ka tsaya ka bashi tarbiya tun yana ƙarami, ka sanar da shi sanin Allah, ya san Allah, ya san yadda zai bauta ma Allah, ya zama jininsa ya cuɗanya da tsoron Allah, wallahi babu tsoro a kansa, ko ina ji zai fito lafiya. Saboda haka iyaye suna barin wata gaba ce, to shi yasa daga baya kuma tsoro yake zuwa musu a lokacin da yara suka girma. Domin shi yaro in ya riga ya girma, to lallai tarbiyarsa tana da wahala. Yana ƙaramin nan ake masa tarbiya, kamar da Bahaushe yake cewa wato itace tun yana ƙarami ake lankwasa shi. So da cikin yaro yana ƙarami za ka lankwasa shi ka saka shi hanyar wato da kake so ya bi. Saboda haka za ka ga ya girma a matsayin mutumin kirki, baka jin tsoro duk inda ya shiga wato zai fito lafiya kalau, baka jin tsoron bacin tarbiyarsa. Malamai magabata sun yi maganganu don gani da wato tarbiya. Ɗauki misalin wato Imam Ibn al-Qayyim, Allah madaukakin sarki ya ji kansa, yana cewa yawancin lalacewar yara tana faruwa ne saboda sakacin iyaye wajen tarbiyarsu. Yara idan ka ga yaro ya lalace, to yawanci akan samu wani lokacin ba laifin iyaye ba. Ubangiji yakan halicci wani yaro tun a halittarsa kangalallen yaro. Tunda mun ga ƴaƴan annabawa, a misalin ɗan gidan annabi Nuhu alayhi salam, inda ya zama wato kangalalle, to akan samu irin wannan, wani ka ƙare ƙoƙarinka a cikin tarbiyarka, amma wato abin ya gagare ka. Amma a mafiya yawan kangarewar yara suna faruwa ne wato a sanadiyar sakacin iyaye a wajen wato tarbiya. Imam Ghazali, Allah ya ji kansa, yana cewa yaro amana ne a hannun iyayensa. Saboda haka zuciyarsa tsarkakakkiya ce, duk abin da aka dasa a cikinta zai girma a kai. Zuciyar yaro tsarkakakkiya ce, lokacin da aka haifi yaro zuciyarsa babu komi, to abin da iyaye suka cusa a zuciyar yaro shi zai girma. Saboda haka kenan ashe kaga in Allah ta'ala ya baka ɗa, to ya kamata a ce kuma da kai da uwarsa ku kyautata tarbiyarsa. Ku kyautata tarbiyarsa, duk abin da za ku yi a gabansa ya zama abu ne mai dagarta, abu ne na kyawawan halaye, abu ne waɗanda yake masu kyau, wato halaye da ɗabi'a mai ƙaye, ta yadda ba kwa jin kunya don yaron ya girma ya yi ɗauki wannan ɗabi'a ɗin. Saboda haka wani lokacin yaro yana ƙarami, za ka ga iyaye ba su damu ba, suna tsammanin wato yaro ne a riƙa yin abubuwa munana a gabansa, kamar ashare-ashare da maganganu wanda suke ba su dace ba tsakanin iyaye. Yaro kuma kunnuwansa a buɗe suke, wannan shi yake shiga ya shiga cikin zuciyarsa. In ya riga zauna a zuciyarsa sai ka ga yaro ya tashi da shi, to fitar masa wannan kuma wato sai ya zama wato ya yi wahala. Shi yasa Imam Ghazali ya ce zuciyar yaro a tsarkake take. In an haife shi kamar yadda manzo Allah yake faɗa wani hadisi cewa ana haifan yaro akan addini ne, sai dai yaro idan ya girma in iyayensa Yahudawa ne su mai da shi ba Yahude, ko kuma Nasara ne su mai da shi ba Nasare. Saboda haka zuciyarsa tsarkake take, wato za ta karɓi kowane abu, to illa iyaka abin da ake bukata a wannan gaba iyaye su sa masa shine wato abu mai kyau, abin da yake wato na tarbiya. Haka na Imam Malik yake faɗa cikin maganganunsa, yake ce uba ya kamata ya fara koyar da ɗansa ladabi kafin ilimi. Wannan magana ce ta take cike da hikima. Imam Malik yace ya kamata uba ya koyar da ɗansa tarbiya kafin ilimi, domin tarbiya ita za ta sa yaro ya sami ilimi mai amfani. Amma duk sanda yaro ya zama wato bai koshi da tarbiya ba, to za a ga kuma wato ko da ya sami ilimi za ka ba zai sami ilimi mai amfani ba. Bila salima shi samun ilimi wato da kuma wato abin da zai saka mai ilimin wajen aiki da ilimin shine wato samun kyakkyawar tarbiya. Za ka ga malamai suna ce shi yasa ilimi da ake samu wato a baya yafi amfanan daliban ilimin sama da ilimi da ake samu wato a karshe karshe domin shi ilimi in baka hada shi da tarbiya ba to za ka ilimin wato bai samu wato kyakkyawan mahalli ba saboda haka lallai iyaye ya kamata su kula da dore yara bisa tarbiya in yara kanana ne a karantar da su tarbiya ta rayuwa za ka ga yawanci iyaye mata suna wani kokari wato wajen koya ma yara tun daga tashin su tarbiya misalin tarbiyar yin fitsari zaka yaro yana fitsari a tsaye za ya kokari a masa tsawa ya tsuguna in yaro ya fara koyan dankwalo ana bige hannunsa yaro ya fara koyan zagi ana goba bakin sa irin waɗannan tarbiyoyi ne wanda iyaye mata suke wajen tsawatar da yaro ya zama ya koyi wato halaye masu kyau yawa domin shi yaro duk abin da ya gani tsammani yake abu ne mai kyau ko me ya gani zai dauka ce zai saboda haka iyaye suna da aiki na saka ido a yaran su su yi abin da yake wato wanda yake mai kyau yana daga cikin tarbiyar da iyaye suke tarbiyar kwanciya tarbiyar tashi a bacci yaro in ya tashi a bacci ma da gefen hagu iyaye dan su karanta da za su mai da shi ya kwanta su juya shi sai ya tashi wato ta gefen dama da sauran su yaro kankani in an daga shi maimakon a karantar da yaro tashi da miƙa da wani ƙaragi da mai bacci yake yi za a koyi da tashi da wato ambaton kalmar Allah za a ga an daga yaro yaron da bai da baki amma uwarsa za ta yi masa salatin za ta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah a lokacin da yaro shi kuma yake miƙa wato tana karanta masa irin wa'annan na shiga kunnansa irin wannan yana cikin tarbiya da iyaye mata wato ya kamata a ce su lura da su wato karantar da ƴaƴansu shi rashin tarbiya abu ne wanda yake da illa shi yasa kullun ake jan hankalin mutane su kula da abubuwa na rashin tarbiya domin illa suke a rayuwar mutum a duniya sai masa illa a rayuwarsa kuma wato a lahira karan daga cikin illolin rashin tarbiya yakan sa yaro ya shiga cikin miyagun dabi'u rashin tarbiya yakan sa yaro ya shiga cikin miyagun dabi'u mutum miyagun dabi'u suna kasuwa kashi biyu akwai dabi'a wanda suke ta al'ada akwai kuma miyagun dabi'u wanda suke sa mutum wato ya je ya fada cikin wasu aqidu wanda suke wato za su rusa masa wato imanin sa kuma har yanzu rashin tarbiya yakan sababa rashin biyayya wa iyaye domin tarbiyya ce za ta sa mutum ya san girman Allah ya san haƙƙin da Allah ya dora masa don gane da iyayensa sannan kuma ya yi wa iyayensa biyayya to in ya rasa wannan tarbiyyar bai san haƙƙin Allah ba bai san haƙƙin da Allah ya dora masa akan iyayensa ba so da ka iyayen ba samu biyayya da ya dace ba daga uba da safe ya fito ya dauki farzan yasa ya tafi gona ya bar yaro yana kwance akan gadonsa haka zai je gona ya dawo ya zo dauki abin jan ruwa ya je ya jawo ruwa a dafa abinci yaron nan kuma ya shiga gida dauki abincin ya ci kaga ina tarbiya a cikin wannan babu tarbiya a cikin wannan to amma yaya akai yaron ya tashi da wannan shine sakacin da iyaye suka yi wato a lokacin da ya kamata su sa masa idanu wato wajen kula da shi sannan har yanzu rashin tarbiya ba kadai yana ruse biyayyar yaya ga iyaye bane har yanzu yakan sa lalacewar al'umma duk al'umma da ta sada wato matasanta da suka zama marasa tarbiya za ga wannan al'umma ta lalace za ga wannan al'umma ba ta da ci gaba za ga wannan al'umma babu abin da zai yawa cikin ta wato sai harkar daba sai harkar sara da suka sai harkar zubar da jini sai harkar wato kashe kashe shi zai yawa cikin wannan al'umma din saboda haka ake san al'umma mai tarbiya domin wato a gina al'umma wanda yake za ta amfani mutane yana daga cikin al'umma mai tarbiya shine al'umma da kullun tunaninta shine ya za ta kawo ci gaba ya za ta yi ta kawo abin da zai sauƙaƙa wa mutane rayuwa da kuma wato bin Allah rashin tarbiya yakan yi sa mutum ya asarar lahirarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yana cewa idza mata ibnu adam in qata amaluhu in dan adam ya mutu duk aikinsa da yake ya yanke illa min salasin sai dai abubuwa guda uku a duniya za ka yi abu da yawa ka samu lada za ka yi abu da yawa ka samu sakamako amma idan mutum ya mutu to duk wannan aikin ya katse abin da baya katsewa manzon Allah ya ce abubuwa ne guda uku waɗanda ba sa katsewa menene manzon Allah yake cewa na farko sadaqatun jariyatun wato sadaka wanda mutum ya yi mai gudana kamar misalin mutumin da ya tona rijiya ana shan ruwa ko mutumin da ya gina masallaci ana sallah ko mutumin da ya yi wani abu na alkhairi wanda ko makaranta wato ana karantar da jama'a sai ya zama wato wannan abin yana gudana bayan mutuwarsa, to wannan yana daga cikin abin da koda mutum yana kwanta cikin kabarinsa, wato ladansa zai na samun sa. Sannan manzon Allah yake cewa wato nabiyu yake cewa au ilmun yuntafau bihi, ko kuma mutum ya yada wani ilimi wanda al'umma za ta amfanuwa da shi. Ka zauna ka bada dukkan lokacin ko zan karantar da mutane, ko ka je ka buga littattafai ka sake mutane suna amfani shi, ko kuma dukkan wasa'i duk wani hanya na ilmantar da mutane sai ka je ka assasa, sai ya zama mutane suna amfanuwa da wannan ilimi. Wannan ilimi na addini ne ko ilimin sana'a? Dukkan ilimi in dai yana amfanan mutane, in kai kokari ka yada shi, in ka mutu Allah madaukakin sarki zai na kai maka ladan ka kabari. Sannan na ƙarshe manzon Allah ya ce awwaladun salihun ya da'ula, ko kuma mutum ya bar ɗa na gari shine ɗa mai tarbiya wanda zai na yi ma mutum addu'a wato bayan ya mutu. To wannan suna daga cikin abin da in mutum ya mutu bayansa bai yanke ba, in dai ya bar ɗayan wa'innan abubuwa guda uku, ya bar wata sadaka mai gudana, ko ya bar ilimi da mutane suke amfanuwa da shi, ko kuma ya bar ɗan da ya yi masa tarbiya ɗa na gari wanda yake yi masa wato addu'a. A malaman hikima suke cewa idan ɗa kullun yayi addu'a wa iyayensa sau biyar, to bai bada haƙƙin iyayensa ba. Ma'ana kenan yayi addu'a a lokacin salloli guda biyar, wato bai bada haƙƙin iyayensa ba. A ya kamata a ce haƙƙin iyaye akan ɗa ya zama wato kowane lokaci a cikin yi musu addu'a yake. To kaga kenan, ashe iyaye in suka bar wato wannan gaba ta tarbiyyar, to ba za a samu wannan gajiyar addu'ar wato da ƴaƴan za su na musu ba. Gaba ta shida, hanyoyin kyautata tarbiyya. Yaya ake kyautata tarbiyyar wato ƴaƴa? Na farko, ana so iyaye suna yawan yin addu'a wa ƴaƴansu. Kada iyaye bakinsu ya saba da zagin ƴaƴa. Kada iyaye su riƙa tsine wa ƴaƴansu. Kada su riƙa yi ma ƴaƴansu ashar. Kada su riƙa yi wa ƴaƴansu mungun baki. Kada su riƙa yi wa ƴaƴansu mummuniyar fata. A'a, suna musu addu'a. Wannan mun samu karantarwa daga Annabi Ibrahim alayhi salam, kamar da Ubangiji ya hakaito mana cikin surata Ibrahim da yake cewa rabbi ja'alni muqima salati, sai yace wa min zuriyati, Ubangiji ka sanya ni cikin masu tsaye da sallah da kuma zuriyata, ma'ana da ƴaƴana wato da kuma wato jikokina, ma'ana ka sanya ni cikin mutanen da suke kula da sallah. Wannan addu'ar Annabi Ibrahim ya yi ta. Haka ake so uba kullun ya daga hannu yayi addu'a makansa, yayi ma ƴaƴansa, yayi musu fata ta alkhairi, yayi musu kyakkyawan ƙarshe, yayi musu kyakkyawan tashi, wato yayi musu addu'a. Domin manzo Allah na faɗa wannan hadisin, wato babu shamaki wato tsakanin addu'ar iyaye da Ubangiji, babu abin da yake talewa. In Ubangiji ya daga uba ya daga hannu yayi addu'a wa ɗansa, take Allah ya amsa. Saboda haka, ashe kenan ya kamata iyaye su riƙa yi wa ƴaƴansu addu'a, wato ba alkaba'i ba, ba munanan wato kalmomi ba. Domin duk abin da suka faɗa mummuna game da ƴaƴansu, Allah zai amsa shi. Saboda haka, idan suka yi mummunan baki wa ƴaƴa, dole zai bi ƴaƴa. Saboda haka, domin bakin iyaye akan ƴaƴa yana da zafi, addu'arsu karɓaɓɓiya ce. Saboda haka, iyaye su furta magana mai kyau wato akan ƴaƴansu, domin wato ya taimaka wa rayuwar ƴaƴan. Ko da ƴaƴan kangararru ne, ko da sun yi wa iyaye abin da ya dugun zuma musu rai, abin da ya tarar musu da hankali, su yi haƙuri, su yi musu addu'a ta alkhairi. Sannan har yanzu yana daga cikin wato hanyoyin tarbiyya, iyaye ɗin su zama abin koyi ga ƴaƴa, iyayen su zama abin koyi. Ba za ka aikata mummunan aiki a fili a gaban ƴaƴanka, sannan kuma ƴaƴanka in su za su aikata hankalinka ya tashi ba. Kai iya ƙoƙarinka ka zama wato kai mai kyakkyawan hali ne, kai mai kyakkyawan aiki ne, kai mai ayyuka na gari ne, domin ka zama abin koyi a gurin ƴaƴa. Domin ƴaƴa sun fi saurin koya daga iyayensu sama wato daga waɗanda suke wato makwabta. Dan su ne makarantar farko, su suka fito suka fara buɗe idanu suka kalla. Saboda haka, abin da za su koya daga iyaye ya fi sauƙi, kuma kullum iyaye su suke tare da ƴaƴaye. Saboda haka, iyaye ya kamata su zama a gaban ƴaƴansu suna nuna halaye wato wanda yake abin koyi mai kyau. Sannan har yanzu yana daga cikin hanyoyin tarbiyya, iyaye su saka ido a ƴaƴansu, su raba su da munanan abokanai. Su raba su da munanan abokanai. Ka tabbata ɗanka yana yawo da aboki na kirki, yana yawo da abokin da yake zai taimake shi a rayuwa, zai kuma taimake shi wato a harkar addininsa. Domin ita abokantaka wani abu ne wanda yake tasiri ma abokin zama. Malamai suka ce wai almujawaratu mu'assiratun, makwabtaka tana da tasiri wai bahaushe yace zama da madaukin kanwa yakan kawo farin kai so da haka zama yau da gobe yana cutan mutum idan mutumin kirki ya zauna da mutumin banza to zama yau da gobe yana cutar da mutumin kirki haka kuma shi mutumin banza in ya zauna da mutumin kirki yau da gobe to yakan amfana da kirkin wato mutumin kirki kullum malamai suna bamu tarihin zaman annabi Musa alaihi salam da yan bani Isra'ila inda suka yi wa Allah tawaye ya umace su shiga wata alkariya suka yi tawaye zaman su da annabi Musa ya amfane su domin Allah na saukar musu da abinci daga gidan aljanna ubangiji yakan saukar musu wato girgije ya musu inuwa kayan su baya da ti babu wato tsawon shekara 40 da suka yi duk wani abin da yake na damuwa bai same su ba albarkacin zaman su da annabi Musa alaihi salam amma shi kuma annabi Musa ya cutu domin me domin sun yi dimuwa tsawon shekara 40 Allah bai ba su iko sun je sun shiga wannan alkariyar ba saboda me saboda kasassabar da suka yi da suke cewa annabi Musa fa sabanta rabbuka faqatila innaha huna qaidun je kai da ubangiji ka kuyaki mutanen mumuna nan ba za mu je ba to wannan da suka yi Allah ya ce to mun haramta mu zuwa alkariyar kuma shekara 40 suka yi suna dimuwa to a wannan shekara 40 din su sun ci gajiyar zaman su da annabi Musa amma shi kuma ya cutu wato zaman sa da su saboda kan zaka zauna ka zauna da mutumin kirki in kana da da ka saka ido ka tabbata wato yana zama wato da mutanen kirki sannan har yanzu yana daga cikin hanyoyin tarbiya ka kula da ilimin iyayenka ilimi na addini da ilimi na rayuwa wannan haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki ya dora wa iyaye Allah shi ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa alaykum naran ya kuma su imani ku tseratar da kawunku da iyalanku daga wuta yana daga cikin tseratar da kai da iyalai shine mutun ya san addini kuma ya aiki da addini kuma ya je nemi ilimin rayuwa domin yadda zai kare mutuncinsa a rayuwarsa lalle ka sa ido ƴaƴanka su san Allah su san yadda su bautawa Allah kuma su samu ilimi ne yadda za su sana'a domin su dogara da kansu sannan har yanzu yana daga cikin hanyoyin tarbiya ka nuna wa ƴaƴanka soyayya ka nuna wa ƴaƴanka kar kullun ka rika kore ƴaƴanka a jikinka ka rika jan su a jikinka kana tausaya musu amma ba soyayyar da za ta sa wato kuma su saba wa Allah ba soyayyar da za ta sa wato ka ki gaya musu gaskiya ka ki nusar da su hanyar kware ba soyayyar ka nuna musu Allah ka nuna musu hanya mai kyau zamanka da su da sun yi abu na kuskure zaka nuna musu ba yin kaza kaza ake wannan soyayya ne ka ja su a jiki dan zama mutanen kirki idan ka ga mutane sun zo wuce ka ce to ku gaida wayannan mutanen ku karbi kayan wayannan mutanen ku je ku yi kaza ku kaza to wannan zai amfanar da yaran saboda yadda kake zama da su kake kuma wato tarbiyantar da su saboda haka wani lokacin za ga iyaye ba sa san zama da yaya za ga wani lokacin mutum a gidansa kullum wato cikin fushi da faci ne yake bai da lokacin sakewa ya dariya ya wasa da yayansa to wannan kuma ba hali ne mai kyau ba domin su kansu yaran in tsoro ya musu yawa to nan kuma za su fara koyon wato munafurci a lokacin da ka zo za a nutsu lokacin da ka fita kuma za a yi abin da ake so amma in ka nuna musu hali wanda yake na tausasawa da kyakkyawar mu'amala to za su saki jiki da kai kuma nan za ka iya ganewa inda ya kamata kai musu gyara da inda ya kamata kuma ka karfafe su wato a cikin mu'amalar yau da kullum saboda haka ƴaƴan uwa abubuwa da suke taimakawa wajen kyautar tarbiya suna da yawa amma akwai fahimtar cewa ita zuciyar yaro kullum wato faraƙal take malamai suka ce zuciyar yaro fili ne mai tsafta duk abin da aka shuka a ciki shi zai tsiro zuciyar yaro tasake shine abin da Bature yake cewa tabula rasa masu tarbiya suke cewa in an haifi yaro akan haife shi ne kwakwalwarsa tas babu komi abin da ya shiga ciki wato shine zai zauna Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin surat an-nahl Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ubangiji shi ya fitar da ku a cikin cikin iyayenku ba ku san komi ba haka aka haifi mutum a cikin cikin mahaifiyarsa bai san komi ba duk abin da kaga ya sani to ya sani ne a sanadiyar mu'amalarsa da iyayensa wato shine immediate environment ɗinsa gidansa da ya fara budan idanu ya gani uwarsa da ubansa da ƴan cikin gidansu kafin nan in ya girma ya fara fitowa waje ya fara haduwa kuma wato da waɗanda zai haɗa su a waje wanda su kara masa wato ilimin rayuwa saboda haka wannan ayan tana nuna mana cewa ashe ilimi da tarbiya duk daga iyaye ake samun su daga iyaye wato ake samun su saboda haka an haifi da bai san komi ba kansa babu komi to duk abin da kaga ɗaya tashi da shi wannan yana daga cikin kwazon iyaye idan abu ne mai kyau in kuma ya tashi da abin da yake sabanin haka wannan yana daga cikin wato sakacin iyaye akan wato tarbiya yana daga cikin haƙƙin iyaye akan iyaye a koyar da da wato sanin Allah da kare ta Allah malamai suka ce wannan ma shine na farko abu na farko da ya kamata iyaye su fara shine koya wa da sanin Allah shi yasa Luqman al-Hakim a wajen wato wasiyarsa da yake yi wa ɗansa yace ya bunayya la tushrik billah ya kai dana kada kai shirka da Allah kada ka hala Allah da wani wato a wajen bauta kenan wannan ya nuna cewa koyar da yaya imani da Allah wato shine gimshiki na yin tarbiya abu na gaba wato akwai tausayi da kuma saka ido da kulawa da yaya ana so ka tausaya wa yayanka amma wani irin tausayi tausayi wanda zaka yi iya kokarinka ga danka ya zama mutumin kirki yayi abin da yake in ya girma zai yi farin ciki da rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tausayi ga yara aka ce wata rana a gaban sahabbansa ya sumbanci wani yaro sai wani daga cikin sahabbansa ya ce ya rasulullahi irin wayannan yaran ina da su da yawa a gida amma ni ban taba sumbantan ko dai ba sai manzon Allah ya ce masa la yurhamu wato la yarhamu man la yurham ai Allah bayyana tausayin mutumin da bayyana tausayi saboda haka san yaya da tausayin su wannan wani abu ne da Allah yake sawa a zuciyar wanda ya zaba daga cikin bayinsa saboda haka ku tausaya wa yayanku kanana Allah kuma wato zai tausaya muku saboda haka dole ne iyaye su nuna kauna da tausayi ga yayayensu abu na gaba horaswa yana daga cikin tarbiya ka horar da danka ka kuma ladabtar da shi amma cikin hikima in an ce horo wani zai tsammanin duka da bulala a'a dora shi akan hanya wanda yake wato zai tashi ya zama mutumin kirki mai tarbiya ma'ana tarbiya ba ta nufin wato ka daka wa yaro tsawa a kowane lokaci ko kuma ka doke shi a'a ka ja shi ka nuna masa abin da ya ba daidai bane in ya kuma ka nuna masa baka ji dadi ba in ya kuma babu laifi nan kuma ka tsawace shi domin Allah cewa ya udu ila sabilir rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana kullun a kira mutane zuwa ga hanyar ubangiji hanyar ubangijin nan malamai suka ce ana nufin hanyar kware ba wai hanyar addini kare ba duk wata hanya ta kware hanyar Allah ce ka kira mutane zuwa ga hanya ta kware dami da hikima da kuma wa'azi mai kyau ka kira mutum da hikima da wa'azi mai kyau ka nuna wa mutum abin da yake nan ba daidai bane ya gyara ya zama mutumin kirki domin gyaruwarsa za ta amfane shi za ta amfani al'umma sannan har yanzu a malamai suka ce yana daga cikin abin da yake gyara tarbiya shine wato hana mutane wato mu'amala da munanan mutane manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin Imam Tirmidhi yace almaru ala dini kalilihi hana mutum mu'amala da munanan abokane yace domin mutum yana kan addinin abokinsa ne fal yanzur ahadukum man yukalilu kowan ku yaje ya zabuwa ya zai abuta da shi domin me domin tasirin abokantaka wato a rayuwar mutum saboda haka lalle yana daga cikin wajibin iyaye su kula da abokanan yayansu domin suna da tasiri sosai a cikin halayen yayaye sannan har yanzu iyaye lalle ana bukatar su rika ƙara zurfa addu'a wa yaya mun yi bayanin addu'a wa yaya a baya mun sake dawo da shi saboda muhimmancin sa annabi Ibrahim alaihi salam yayi addu'a wajen neman da na gari ana son iyaye su rika addu'a Allah ba su yaya na gari idan Allah ya amsa musu za ka ga yayan kuma wato sun tashi sun zama wato na gari annabi Ibrahim alaihi salam ya rabbi habli minas salihin ubangiji ka bani daga cikin managarta ka bani daga cikin yaya managarta da Allah ya amsa masa Allah ya ce fa basharna bi gulamin halim sai muka yi masa albishir bi gulamin halimin da samin da wanda yake mai hakuri Allah ta'ala ya ambaci annabi Isma'il da cewa da mai hakuri saboda ai annabi Ibrahim ya mafarki zai yanka dan da ya mafarki yace masa ya bunai inni ara fil manami anni azbahu ya dana lalle ni na ya mafarki cewa an ce ne layya da kai fanzur ma za ta ra amma je ka kai tunani me shawararka da da yake da ne mai hakuri tunda uban tun da farko ya yi kyakkyawar addu'a kuma Allah ya amsa masa akan wannan kyakkyawar addu'ar sai ya ce masa ya abati if almat umar ya baba aikata duk abin da aka yi maka umarni satajudini insha Allah min sabirina da sanin zaka same ni in Allah ya da ina cikin masu hakuri har ya kwantar da shi har ya sa wuka a wuyansa har ya darza dan nan bai kare ba Allah ta'ala sai fanshi annabi Isma'il ta hanyar bawa annabi Ibrahim katar rago maimakon yelayya da dan sa sai aka bai rago aka ce yelayya da ragon saboda haka kaga wannan amsa addu'a ne yana daga cikin abin da ya kamata iyaye kullum su rika yin addu'a a wajen neman aihuwa Allah ya ba su wato yaya na gari sannan har yanzu sayyidina Abubakar Allah ya dade shi yayi addu'a Allah madaukakin sarki ya kama mana wannan kissa cikin suratul ahqaf Allah ya ce wa sayyidal insana bi walidayhi ihsanan mun yi wasiya wa mutun don gane da iyayansa ihsanan yana kyautata musu Allah sai ya kawo wato dalili da yasa Allah ya wato nemi taya rika kyautata wa iyayansa musamman mahaifiya Allah sai fara kawo matsayin mahaifiyar yace hamalatu ummuhu qur'an wa wada'atu qur'an uwarsa ta dauki cikin sa ababin tilas cikin wahala wa wada'atu qur'an ta haife shi kuma a cikin wahala saboda haka sai Allah yace ya sani fadan adam din da muka ce rika kyautata wa iyayansa yana musu biyayya Allah yake cewa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wata 30 cur mahaifiyarsa ta dauka tana wahalarsa wata 30 cur wata 30 ba kwana 30 bane haka mahaifiya ta dauki ciki daga daukan ciki zuwa haifuwa zuwa shayarwa zuwa yayan yaro wannan ma malume suka ce wata 30 din nan sai in dan wato dan wata 6 ne amma in har dan ya kai wata 9 kenan wato cikin ma zai iya kawo wata 33 kenan saboda haka Allah sai ya ce anishkur li wal walidayka wato ka gode min wato kuma ka gode wato iyayenka saboda haka a ƙarshen dai addu'ar da shi sayyidina Abubakar yayi wato ƙarshe yake cewa wa aslihi li fi zuriyati ubangiji ka kyautata mai a cikin zuriyata malamai suka ce wannan roko ne na Allah ya bashi da nagari dan ma kuma ya haifi da nagari ma'ana kai roko Allah baka ƴaƴa da jikoki wanda suke wato managarta saboda haka lalle iyaye suna da wato matsayi mai girman gaske a wajen yin addu'a wa ƴaƴayansu kada suna saka cewa addu'a wa ƴaƴayansu Allah yana amsa addu'ar iyaye wato akan iyaye maimakon mummunan addu'a ka ce wa da zaka gani ka ce wa da Allah wadanka ka ce wa da kaza ka ce wa da to idan ya lalace musibar lalacewan kai ma ba za ta barka ba saboda haka yin addu'a mai kyau wa da yana da kyau yana daga cikin haƙƙin iyaye su rika yi wa ƴaƴansu addu'a a kowane lokaci ko da ƴaƴa sun bata musu ransu su danne wannan bacin ran sai musu addu'a ta alkhairi sannan har yanzu yana daga cikin haƙƙin ƴaƴa akan iyaye a wajen babin ciyarwa ciyarwa da ba su kulawa annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa hadisin Abu Daud yake cewa kafa bil mar'i isman ya ishi mutun girman zunubi an yudayyi aman yaqut yayi sakaci wato da wanda yake ciyarwa haƙƙinka ne ka ci da iyalanka amma a ce gari ya waye kana da abin da zaka ba iyalanka saboda kila an bata maka rai a gidan ka kama hanya ka fice ka tafi ka bar su babu abin da za su ci to wannan zunubi ne wanda manzo Allah ya ce yana iya saka mutum a gidan wuta ko sun bata maka ranka tunda suna zaman ka ne yanzu ba su abinci wannan wajibin ka ne saboda haka ƴaƴa da mata da suke cikin gida wannan haƙƙin ci da su akan iyaye ne saboda haka yana daga cikin wajibi lalle wato iyaye su ciyar da ƴaƴansu wannan na daga cikin haƙƙoƙin ƴaƴa wato akan iyayensu da kuma wato ba su kulawa wato a lokacin ciyarwa a ciyar da su abin da yake wato na halal sannan na uku a shi sakaci a wajen saka ido a yara yana da hatsari Ibn al-Qayyim ya ce wa duk wanda ya bar tarbiyyar ɗansa to lalle ya zalunci ɗan nasa mafi girman zalunci idan baka tsaya kai ma ɗanka tarbiyya ba hakika ka zalunci ɗanka mafi girman zalunci a saboda haka shi sakaci yana iya jawo lalacewar yaro da kuma sabbaba lalacewar al'umma wato gaba daya saboda haka har yanzu ita wannan tarbiyya nauyi ne akan iyaye wanda Allah zai tambaye su a ranar alkiyama a saboda haka ya ku bayan Allah ku sani in Allah ya ba ku ƴaƴa ya ba ku ni'ima kuma ya dora muku amana a kansu kuma tabbas Allah madaukakin sarki zai tambaye mutane an ce lokacin da za ku kore ƴan wuta gidan wuta in sun yi kusa Allah zai ce ku tsaye da su Allah zai ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaye da su cak za a tambaye su saboda haka yana daga cikin abin da za a tambaye mutum in ya sakaci wajen wato wawa yayansu wato tarbiya haka iyaye lalle ana so kullun su zama wato abin koyi ga yayaye su rika gabatar da ayyuka masu kyau wato da kuma wato kwadaitar da yayansu wato koyi da ayyukansu na kyau ki misalin a ce idan uba yana sallah idan zai yi magana zai fadi gaskiya idan zai nuna halaye nagari to yaro zai yi koyi da shi amma uba ba zai zo cikin yaya yana dura ashar yana fadan munalan maganganu kuma in dan sa yayi yace kuma zai tsawata masa ba a ya kamata ya fara tsawata wa kansa kafin wato ya tafi matakin wato tsawata wa dansa a abu na 16 alaikum assalam ana abu na 16 koyar da yaya karatun alqur'ani mai tsarki koyar da yaya karatun alqur'ani mai tsarki wannan yana daga cikin wato abin da yake sa wato yara suke zama nagari tun suna kanana manzon Allah yana faɗa a hadisi khairukum man ta'allama alqur'ana ma allabahu mafi alkhairi cikin ku shine wato wanda ya koyi karatun alqur'ani kuma yake wato koyar da shi saboda haka kai iya kokarin ka kaga ka tsare mutuncin ƴaƴanka wajen saka su koyan karatun alqur'ani ka tsare wannan in ka tsare wannan insha Allah ta'ala zaka raba su da guba wato na lalacewar wato yara akan titi sannan har yanzu yana daga cikin haƙin iyaye akan yaya wato kokarin kare yaya daga fadawa cikin fitintunu da wato fasadi a cikin rayuwa a guguje saboda lokaci a har yanzu zaka koyar da yayanka girmama iyaye wannan yana daga cikin abin da wannan al'umma ta mu yanzu kusan ta rasa yayaye ba sa girmama iyaye waɗansu iyayensu ba sa girmamawa balle iyayen waɗansu yaro zaka ga idan mutum ba shi ya haife shi ba ba shi da wata kima a gurin sa to wannan yana daga cikin musibar da ta game al'umma a wannan zamanin saboda haka yana daga cikin haƙin iyaye yadda kake so ƴaƴanka su girman ka to ka nuna wa ƴaƴanka girman waɗanda suke sun abokananka ko waɗanda suke wato waɗanda suka fika ka nuna musu girman waɗanda suka fika da waɗanda suke tsara da kinka to lalle za su martaba su to kuma adilin martaba su su ma ƴaƴansu za su martaba ka saboda haka ƴaƴanka su zama suna da kima a gurin al'ummar anguwa to kai wannan din ai wani daraja ne wato a gurinka da duk ɗan da ɗan ka ya fito za a ce masa Allah ya masa albarka za a ce masa yaron ya samu tarbiya za a ce masa yaron mutumin kirki ne to wannan ka sauke wajibinka akan a ce ɗan ka ya fitini wato mutanen anguwa wato a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man lam yarham sagirana wa yuwakkil kabirana baya daga cikin duk mutumin da bayya tausayin karamin mu kuma bayya girma babba to girma babba wani abu ne wanda yake tarbiya ta addini musulunci ya karantar da mu mutum ya girma wanda ya fi shi ka girmama wanda ya fika wanda yake sa'an mahaifinka ko kuma wato wanda yake wato sa'an yayanka ka bashi girman da ya dace kai ma za a girmama wato mahaifinka kuma in ka girma kai ma ƴaƴan wasu wato za su girmama ka saboda haka lallai idan har muka saka ido akan ƴaƴanmu lallai za mu samu ƴaƴa wanda suke nagari wanda suke wato rayuwarsu za ta amfane mu a duniya za kuma wato ta amfane mu a gobe kiyama sau da yawa idan iyaye suka yi tarbiya akan samu sakamako wanda yake mai kyau in aka kyautata tarbiyar yara wato za ga yaya sun zama masu biyayya za su zama masu amfani ga al'umma sannan za su zama sanadin shigar iyayensu gidan wato aljanna ai manzon Allah yana faɗa jannatu adan yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim aljannan nan dai wato dawwamammiya aljanna zama wanda Allah ya tanade ta ga mutanen da suka kyautata rayuwarsu daga cikin iyaye da mata da yaya saboda haka an tanzu aljanna al'umma za ta shiga dukkan nau'in al'umma iyaye da iyalan mutum da kuma yayansa amma ga waɗanda suka kyautata wato tarbiyarsu saboda haka gyaran tarbiya wani abu ne wanda yake sababa mutum ya shiga gidan aljanna saboda haka muna jan hankalin iyaye lallai mu ƙara ƙaimi wajen kula da tarbiyar wato waɗannan wato amana da Allah madaukakin sarki wato ya dora mana a wuyayen mu kuma da wannan nake takaitawa nake ce abinda muka fada daidai Allah madaukakin sarki ya karba mana abinda muka kuskure Allah ya yafe mana gaba daya alhamdulillah.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ta'ala ya saka da alkhairi a cikin mintuna 50 da wuce da ko da biyu ba malam ya ja hankalin mu abubuwa da yawa wanda yayi magana akan tarbiyya kuma abubuwa da suka shafi musamman iyaye uwa musamman da kuma shi magidanci mahaifi kenan har ma da su ƴaƴan wani su dan hakoki wanda yake kawo nan su malam bai bari ba ya dan taba shi akai Allah ta'ala da sadda mu ya garar da mu da aka karanta mana za mu kira shi mukti Dr. Tijan Lawan dan ya zo ya mana ta'aliki wanda a cikin minti bakwai insha Allah kuma idan ya gaba akwai tambaya wanda aka rubuta a ce za mu karanta shi za mu sake gaita mana ya rushe a musamman insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دون دوغون بيان akan tarbiya wanda babban limami na wannan gari na wannan albarka ya gabatar jawabi ne wanda yake mai rasa kuma shi shi kada ya isa darasi a gare mu a wannan lokacin da ta hankalin mu dan gane da tarbiya da ƴaƴayen mu da suke kawo kanmu ya kuma dauko abu tun daga farkon neman aure da tarbiyyar ta da yara ƴan kanana har zuwa lokacin da suka girma ta fuskoki daban-daban to babu wani dogon turanci da zan yi a kai illa iyaka dan bambanci tsakanin yadda tarbiya take a shekarun baya da kuma yadda take a yanzu zamani ya dan canja iyayenmu na da Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama duk da cewa karatu a wancan lokacin bai yi yawa kamar yadda ake da shi a yanzu ba da na boko da na addinin musulunci tarbiyyar da suka ba mu da mu da wanda suke sama da mu wato sun yi yan kokarin su saboda a daidai wannan lokacin zaka samu cewa yaran su ina nufin watakilin daga yayin mu yi sama ba su da in sun fito waje ba su da wata tarbiyoyi da za su koya munana sama da abin da suke kallo a cikin gari kai ma da mummuna abu iyaka na cikin garin ne inda kyakkyawan abu iyaka na cikin garin ne sannan inda harkoki na cudanya tsakanin yara za ka samu dukkan wanda ake a cikin garin ne bari ba da misali tun daga kadangar ƴan alaiwa har zuwa fadin kuku za ka samu yara a wancan lokacin yayi mu kenan nake faɗa duk abin da suke bai wuce iyaka wasannin da ake yi a nan ba ko kuwa Allah ba ku Allah kwashe kola tsoro ne a shaharar watsun su waye irin waɗannan waɗannan abubuwa da wanda za ka ga exercise ɗin da yara suke a wani lokacin yana da fa'ida a gare su mafi yawa kamar yadda jaji liman ya faɗa na zo in ka ga dattijo ya zo wucewa sukan tsaya su karɓe shi su kai masa kayansa ko kuma ko da ball ake yi in babba ya zo yara za su ɗauke su riƙe sai jira ya wuce kuma uban kowa ne a cikin yaran zai iya tsawatarwa irin tsawatar da wanda ta kamata a wancan lokacin duk da cewa akwai karancin karatu amma ladabi yana da dan yawa fiye da yanzu mutunci yana da dan yawa fiye da yanzu in aka samu abun kunya guda daya ta ga duyawa tsagari yanzu zamani ya canja ta yanda abun kunyar ya zama wato kenan man shakuwa ba a matsoran sa ba a daukar sa wato kenan wani abin damuwa ne a cikin gari saboda tarbiyar yanzu tana sha bamba da kamar yadda na faɗa inda muka ga yayin mu suke yi shine irin abubuwan da ake a cikin gari na kokuwa waye sai da sauran su irin wannan yanzu Bature ya karbe wannan lamarin ya maida tarbiyar yara a cikin waya da cikin talabijin mun ga yanzu idan misali ana langa ko ana bugu ai za a yi gudu za a aurore jiki kuma zai amfana da lafiyar dan adam amma yanzu an maida tarbiyar ta koma kallon ball din nan zaka samu mutum 22 ne kawai suke exercise du sauran gayyar hayaniyar banza ne suka suna kallo ba abin da suke wani lokaci ma ba ma mutanen bane ba a cikin waya da zaka rika kallo mutum ransa ya baci mutum ya farin ciki saboda wani team na Ingila ya sha wani team na America a karan banza babu sida ba sada sannan wasan da yara suke yi zaka samu babu kudi da za a caja a gare su yanzu sai ka sa data su da suke wasan ka tura musu kudi ko kuma talabijin ne DSTV sai ka sai me ake cewa sai ka yi subscribe sai ka yi subscribe su da suke wasan su ne miliyoyi su zaka tura musu kudi bayan sun tabbatar sun dake hankalin mu akan wannan to sai suka tsuso wasu tribe kuma muna na da ba sa da gasala a cikin waya ta yanda kai kana zaune danka yana cikin gida da wayarsa amma abubuwan da yake kallo barna ce ta inna na hadar wayansu arnan duniya daban suke yi kun ga yanzu abin da malam liman ya faɗa daga nan tarbiya yanzu sai mun sake canja salo idan ko ba haka ba a cikin gidanka za a yi barnar kai baka sani ba kuma yaran sun fi saukin daukan tarbiyyar da suka gani a cikin waya ko wanda suka gani a cikin talabijin ko kuma wanda suka ga ake yayin ta shi yasa zaka ga ziyaran mu askin su duniya ko ma ferallen aski irin wanda suka ga wato wannan manyan arna suke rigunan su sun koma irin nasu wandan su sun koma zaka gani dan musulmi wando iyaka nan yana yawo a ciki shi ba izala yake ba amma wandan su iyaka nan ka ga shi ba dariƙa yake ba amma ya zuba wani charbi dogo iyaka nan hankalin sa a rikice da dai sauran irin wannan to duka an canja mana wato kenan tarbiya irin namu wanda muka saba an kai mu wata tarbiya wanda take mumunya da ba to saboda haka yana daga cikin hakkin iyaye yanzu abin da kamata su sa ido fiye da yadda iyayen mu na da wato kenan suka sa ido saboda sophistication din abubuwan da aka kawo ake yakan mu da shi dan lalata ta tarbiyar mu to yanzu ya ninka karfin sa ya ninka dala tunda da yara iyaka abin da ma za su karkanna yanzu kuma yaro ya kun da wayarsa zai ga abin da ke faruwa a America zai ga abin da ke faruwa a China zai ga abin nan kuma duk gashi nan an riga an watsa shi da babu control ko guda daya to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce iyaye masu tarbiyya sai da aka rishi wannan wayar inda za mu yi amfani da ita amfani mai kyau hakika akwai alheri a cikin ta amma kuma fa wato kenan ta ɗaya gefen sharrin da yake cikin ta wa ithmuhuma akbar min nadhima to saboda haka sai mu yi amfani da farin Allah da yake cewa wa bashir ibad alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanaha Allah ya ce a yi bishara a bayansa waɗanda za su ji kyawawan ba za su ji maganganu su zaɓi mafi kyau idan mutum ya sayi waya ya zama ya sayi ta don ta zama mai amfani a gare shi hakika za ta amfani ka a duniyarka kuma za ta iya amfani ka a lahirarka da waya za ka yi abin da za ka shiga aljanna da waya za ka yi abin da za ka shiga wuta da waya za ka yi abin da za ka sami kuɗi da waya zaka yi abin da zaka samu zinubi da waya zaka yi ko menene don haka yanzu ikhtiyar din ya zama a gaba gare ka an zuwa maka shi gida ba su sani ba malaman ka da makaranta ba su sani ba abokananka na kulda ba su sani wani mutum zai zama shi shi kadai sai ya kwana a gindin waya duk abin da yake shiri ne tace duk abin da yake shiri ne tace ya kwata data ya kwata lokaci don haka ba zai iya tashi sallar kasuwa ba zai tashi sallar kasuwa ba saboda ya kwana yana ta kallon waɗannan abubuwa yana ta kallon waɗannan abubuwa kudinsa kuma yake sakawa to saboda haka daga cikin abin da ya kamata mu sa ido a kansa akan tarbiyya akwai kula da wurin da suke hannun yara Allah ya sauke amfana da mu assalamu alaikum wannan yana da fuska guda biyu amma mafi girman ta da wannan akwai mummunan abin da ake kira sunan adam mummunan ladabi mummunan ladabi mutum ya ce ma babansa ai ba kai ka halice ni ba to shi ne shi halice kansa ne ba babanka ne halice ka ba kai ka halice kanka amma babanka shi ya sanadiyan zuwanka duniyan nan sannan inda ba dan baban naka ba da ba za a yi ka ba tunda an kaddara cewa a duniyan nan banka da wani baba in bai shi ba to in babu shi to kuma babu kai da bai zo ba Allah da ba za ka zo ba to saboda haka tunda shi ya zo shi Allah ya fitar da kai a dalilinsa tabbata ya tabbata shi shi ne uba a gare ka kuma komai muninsa kuma komai talaucinsa kuma komai rashin hankali wallahi ko a juji yake kwana shi ne dai mahaifinka to saboda haka haƙƙin da Allah ya tsora wa kowane iyaye kowane ƴaƴaye aye kowane ƴaƴaye akan iyayensu kai ma an tsora maka akan nafi iyaye ni dina na ga wani bawan Allah wanda yake albarkacin karatun alqur'ani da yake wallahi Allah wasu sama na tarihi anan nan garin Fort Sun wallahi mai da sakan jiji take ba saboda babu kokarwa kuma karatun alqur'ani yake kuma yara irin gayu irin na dadin nan irin lokacin su baba matches wanda za a sako ana ta tafiya a radio a dina nan da karatun alqur'ani yake amma kun gayu ki kyawun mutum kuma Allah ya yi shi yana fasa gari sosai amma wallahi in yau wani gayin nasa sai ya zo kan jiji yanzu ya duka sai bai da mai da kasa a lokacin shi yaro ne matashi babu abin da zai yi mata wala da zai kan jiji zai ta kun da ya bishe ta sai ya ta din su sannan ya tafi amma sa shi yana da mai zai jama kan tama da sa a cikin nan na san ba da so su zama kuma wallahi in ya bana bibi ba za ta tafi har makantar da zai yi shi dadu to saboda haka yana daga cikin sunan adam mutum ya kausasa wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa wato kenan mummunan magana abinda alqur'ani yake wa sahibun fi dunya ma'rufa ka abuce su akan lamarin duniya gaba ɗaya ta hanyar aikin alkhairi gaba ɗaya Allah madaukakin sarki a wata aya yake in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala tabullahuma wajh ko Allah zai kadar duk su tsufa a gabanka ko ɗayan su ya tsufa kada ka ce musu tir kada ka musu mummunan walatan har kuma kada ka musu sawa ka zo kana cewa ai ba su suka yi ba kar kai haka nan kai a takeice Allah ya ce wa kullahuma qawlan karima in dai za ka yi magana tsakani ka kai da su iyayenka magana ce da take mai tarihi mai kyau mai adalci ta neman albarka la Allah da dalilin sa Allah wanda kake tafiya maka kawo maka sauki a rayuwar kuma wata kenan addini to saboda haka ba daga cikin ladabi sannan yana iya yiwuwa kuma kai ne ka sabbaba haka domin malam liman yayi mana wagarin cewa ka taimaka wa danka yi maka biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu walidan aana waladahu ala bir Allah ya albarkar akuban da yake maka wa ɗansa dan yi masa biyayya karka dora ba danka abinda zai fi karfin sa har yazo yana gudu yana ke karka yi masa mumuniyar addu'a karka yi masa abinda zai watse din ya watse din yanzu wani bangaren jikinka ne ya watse saboda idan kai kaja ta hanyar bata shi ko shagwaba shi ko masa mumuniyar addu'a to kaga yanzu kai ma yanzu kana cikin dalilin da yasa hakan din ta faru manzo Allah sai ce Allah ya ji kan duk wanda ya taimaka wa ɗansa dan dan yi masa biyayya kaga in kace danka ya biya a wurin sunta kace maka biyayya in kace danka kawai naka ne kai kade wani bai zai taba shi ba to nan da yanzu na zagin wasu in rasa wanda zai daga kanka zai dawo ya zaga to saboda haka wancan magana da aka faɗa gaskiya ta yi muni sosai bai kamata tsaye faɗa haka a mahaifinsa ba babban abin da zaka iya yi idan ya zama abin yayi tsanani kai shiru da bakinka ka tashi kuma duk abin da suka ce kai kai in ba sabon Allah ba da kuke sarki bane sai ka jira ka ga inda Allah ba da kuke sarki zai sakanta maka eh kuma ba haka ba na karanta kisan wani mutum wallahi ubansa ya dauko akan jaki ya tafi da shi jeji irin na da sai da suka yi niza can jikin jeji ya ce yaron uban ya tsufa irin baya iya komai din nan tattiyar sai ya dora akan jaki ya tafi da shi irin ciwon kafa din nan babu abin nan ya uban yace kai ina za ka gani ne yaro sai ce wallahi babu zuwa zan yi kana ne din ne ka yace da raina yace sai ce wallahi to ka wuce gunda na gunne ubana ka wuce gunda da gunne ubana ko dai ka koma ka binne ni a inda na binne ubana kai ma danka in yazo ya binne ka a gurin ko kuma in ka kuskura ka wuce da ni nan wallahi danka in yazo sai ya wuce da kai can kuma shi ma ya binne ka ka ga wani lokacin uban yazo wannan uban kun ga shi ya ja dan sa yi masa haka haka ne dan sa shi ya masa haka saboda haka yanzu ya sa dan a cikin wani yanayi da shi ma dan sa zai zo yi masa haka don haka shi sa ake sauri inda aka yi kuskure na baya sun yi kuskure sai abin da kuskure a gudun sai a gyara sai a ci gaba da tafiya wassalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuhu mala Allah ta'ala ya saka da alkhairi insha Allah kafin mu yi addu'a za mu kira mai unguwa ko kuma dattijo daga unguwa ya zo ya jawabin godiya kafin nan kuma muna godiya wa mutanen Kanda Chicago saboda karamci da suka mana mun zo mu wa'azi ne na gwaran sallah sai suka mai da abin ya zama walima Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi wanda ya shayar Allah ta'ala ya shayar da shi da ruwan aljanna
أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم نفركو أمد دنوبوا منا ميكا ساقونغو ديرمو ga wannan gida mai albarka Darul